sun yi nuna jarantarsa ke. To abin da ake bukata ma'ana ya zanto zuciyarka tara ta yi da cewa Allah zai baka banda shi ba mai baka, kuma gabanka suna aiki tukuru don neman abun a wurin Allah. To shine tawakkalin da ake bukata. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban, har zuwa karshe hadisi ne ingantacce. Al-hadithu al-50 hadisi tukun na 50. An Abdullah ibn Yusr qala, an karbo daga Abdullah ibn Yusr yake cewa أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ وَنُمُتُمْ مَذَوْنِنْ كَرْكَرَى يَذُورٍ النَّبِي فَقَالَ سَيْتِدِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مَنْ زَنَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ شَرِيعُ الْمُسْلِمِ فِي سِنْيَا أَتِيكَ كَذَا أَتِيكَ بَرْكَذَا أَتِيكَ فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ fada mana wannan abu da za mu rike wanda mun san ko ana hama za hama ta ba za mu saki ba. Sauran kuma yau mu yi wata rana idan mun kasa yi to wannan Allah ya ga dai himmar mu. Amma dai a saki wani abu guda ɗaya da za mu rike wanda ba gudu ba da baya. Sai an yi shi ko ana cikin me. Qala sai annabi ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah. In dai kana san abin da za ka rike ba wahala kai ta yi ko da kuɗi. Ko mun talaucinka zaka iya yi, ko mun kudinka zaka iya yi, kana da mukami, baka da mukami, kana kwanta a gadon asibiti a gida kake, madukar kana da rai zaka iya yi, yace to ga zikirin Allah, la yazalu lisanuka rataban min zikrillah. Kada harshenka ya bushe wajen ambaton Allah. Ya zanto kullum harshenka jijjig ya wuna gudana saboda ambaton Allah. Abin da yake nufi ka zanto mai ambaton Allah a tsaye a zaune. Allah zai zikrun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. To wannan shine cikon hadisi na 50, wato idan an kara da guda 8 da Ibn Rajab al-Hanbali ya kara kenan. Kuma wannan shine karshen fassarar wannan littafi mai albarka na 40 hadisi. Abinda duk muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada a kai, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma to Allah shi ya fi mana. Domin dan adam duk yadda ya kai ga son ya ga ya faɗa abu daidai, tunda shi ba masumi bane zai iya yin kuskure. Saboda haka duk abinda muka yi na kuskure muna fatan Allah ya fi mana, kuma Allah nuna mana kuskuren mu idan mun zo darasin a wani lokacin kuma sai mu gyara. Dan haka dan adam yake ajizi ne, kamar yadda na faɗa littafin hadisai uku ne aka yi magana akan su dangane da daifancin su. Hadisi na farko wato inna Allah farada faraida, sannan hadisi na biyu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, na uku ne cikin guda biyan nan ko dai izhar fi ma inda Allah yuhibbukan nas, wadanda suka ce da shi wadanda suka ce a hadisin karshe da ke ciki wani a wurin shi na wawi din na karshe yake cewa law adatani bi qurabil ardi qataya la fi, wannan dai hadisin na ibnu adama innaka ma da'utani wa rajautani ghafurtu, wadanda suka ce wannan shine da'ifi din. Ma'ana dai wannan duk ijtihadan ne na malamai dangane da sahihantarwa ko da'ifantarwa. Kwakwalwa ta tadi ta tabbatar da wannan guda biyun la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, da kuma inna Allah farada faraida fala tudayyi'uha na Darqutni, na uku ne ko dai izhar fi ma inda Allah yubkan nas, wanda mun ce mun buto dan sanyoyi mun gane ingancin sa, ko kuma na karshe wato law ataytani bi qurabil ardi khataya, wannan ba zan iya tuno maganganun malamai ba akan sa. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Addu'o'i ko ayoyin alqur'ani da ake karantarwa a karantawa mutumin da aljini ya shafa domin aljinin ya fita daga jikinsa, amma sai ya kasance shi wannan mutumin yana karbar kuɗi wajen yin wannan aiki nashi, kuma yana kayyade wani abu wanda ba kowa ne yake iya biya ba don fitar da aljini daga jikin shi. Wani lokacin kuma yakan karba adibas ta yadda ko ya cire ko bai cire ba dai ya karbi wani abu na wani abu kafin ya kammala aikinsa. Me hukuncin wannan? Farko dai ya halatta mutum idan zai maka wani aiki na cire aljini a jikinka ya karanta maka alqur'ani mai girma ko wani abu, in ya karbi kudi a kan wannan aikin ya halatta a shari'ance a musulunci, domin wani abu ne wanda yake daidai da bayar da magani, domin rukuya ce. Kuma wannan hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi wa wani bawan Allah rukuya, suka karanta masa wani abu na Fatiha ce ma aka karanta masa dangane da dafi na maciji ko na kunama da ya same shi, amma kafin ya karanta ya ce ba zai karanta ba sai an za a ba shi kaza. yace sai aka ba su tunkiya ko rako dai dabbobi wanda suka zo da su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su ci, suka ce ga abinda muka yi amma mun karbi lada shine gashi an ba mu wata dabba mun tawo da ita ko dinsu dabbobi mun tawo da su kamar da ruwaya ta sha bamban. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku yanka, an kun yanka ne ma ku kawo mun karfasa a cikin wannan dabbar. Sai ya kasance Annabi ya tabbatar da su akan haka. To wannan shine kashin bayan hujjar cewa idan mutum zai baka magani ya halatta dan ya karbi kuɗi ba laifi yi ba, kuma ya halatta ku yi jinga, ya halatta ya rage ko ya ƙara. Sai dai ba a cewa sharaɗi ne dan na baka magani kuma sai ka kawo, dan shi maganin wannan sababi ne na warakan cuta, amma mai warkar da cuta alal haqiqa shine Allah ta'ala. Amma ya shirin da kai cewa ka nemi magani babu laifi, wannan ke sa maganin da wani ya sha ya kwana yana gudawa sai ga wani ya sha kore, saboda jikin dan adam yana canjawa daga wani zuwa wani. Ba a sharɗin ta samun lafiya, sai dai a sharɗin ta cewa magani dai zan yi maka, kuma sharaɗi zaka iya bani kaza dan saboda aiki na bayar da magani, amma waraka a hannun Allah take. Lallai mai magani zan tura da wannan ladabin wajen bayani, mai maganin gargajiya ne, likita ne wanda yake da asibiti ya kasance lallai ya zanto yana irin wannan bayanin. Kada zanto irin masu sayar da maganin nan na wanda za a ce duk wanda ya sha zai warke zai zo a ba shi kuɗinsa, wannan yanda kife ne kawai, ba su san abin da suke ba. Wace maka yanzu sha maganin ka sai an warke, har ka sai alwashin ba zuwa karɓi kuɗin, wannan ta'addanci ne, bai halatta mutum ya zanto mai haka ba. To da haka abinda kawai za a ce ya halatta ga wanda zai karanta maka alkurani don ya cire maka aljani don ya karɓi wani abu, sai dai mutum ya zanto cewa ya rinjayar da babin taimakawa bayan Allah sama da babin shi abinda zai samu, kuma ya zanto cewa ya rarraba mutane tsakanin masu hali da wanda suke ba su da hali. Idan ya kasance ka bayar da wani kaza sai an bayar da kaza, kuma ya zanto wannan abin shi ne ba mafi rinjaya mutane ba za su iya yi ba, to kaga dole waɗansu za su zanto cikin wahala ba yadda za su yi. In kai baka bi hanya ta sunna wanda Annabi ya koyar ta tabbata a shari'a wajen cire wannan aljan ba, saboda ka samu sabu mai tsada dole su je wajen wani boka a je a yi bori kuma a yi shirka a saba ma Allah. To dan saboda ka irin wannan hali, in waɗanda abin ya shafa sun zanto talakawa ne ba su da hali, sai ka karɓi dan abin da yake bai ta kara ya karya ba. In ma kai musu kyauta fi sabilillahi, duk wannan Allah zai sanya albarka cikin al'amuran, kuma ka aiki ne kuma na lada kai, kuma ka ba su katanga mai faɗi ta yadda ba su je sun faɗa cikin shirka ba. In mutane suna da hali, suna da kuɗin da inda wata rashin lafiya ce ta zazzabi, za a iya ɗaukan wannan mara lafiya a kai shi Jaman, za a kai shi Ingila a je a yi treatment ɗinsa, wannan sai ka sa musu kuɗi komin yawansa, wannan dan ƙarfinsu ne kai musu haka, babu wani laifi a kai. Amma wanda ba su da ƙarfi, to sai mutum ya sauƙaƙa musu daidai aljihunsu. Karfan kuɗi ya halatta, amma rahama ga bayin Allah waɗanda suke marasa ƙarfi, wannan abun nema ne. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Wallahu a'lam.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Akwai kuma malaman da suke da ra'ayin lalle-lalle nema mata magani akan wannan bawan Allah yake, yadda yake wajibi ne ciyar da ita. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. wadan su kuma suka ce ciyarwa daban neman magani daban, dan ciyarwa dole ne ya ci abinci, amma neman magani ko hukuncin sa bai kai wajibi ba, ko kai cuta ka kama ba wajibi ba ne ka nemi magani, halacci ne. In ka nemi magani halal ne, inda za ka ki neman magani ka tsaya ka dogara ga Allah har lokacin da ya ga dama ya ɗauke ta, to wannan shi aka fi so ga mai cikakken tauhidi. Har masu irin wannan za a samu mutum 70,000 da za su shiga aljanna, kamar yadda Annabi ya faɗa bighayri hisabin wala iqab, ko cewa a kirga ayyukansu ba za a yi ba, ku zo ku wuce kawai, saboda ne ba su taɓa neman magani ba, kuma ba sa yin canfi. In wani abu ya samu su ce dan kaza ya faru shi yasa kaza ya faru, ba sa yin canfi. Idan wani abu ya same su, ba sa neman magani. La yastarquna wa ala rabbihim yatawakkaluna, to saboda haka wannan idan mutum na da juriyar wannan ba zai yi kurmato ba, ba zai kai kara wajen wani ba cewa kai zazzabi ya dame ni, kai abu kaza ya dame ni, cin jiya ciki na ke ciwo, wannan in ba zai wannan koke-koken ba zai iya jurewa tsakanin shi da ubangijinsa, wannan shi kenan. Imamu Sha Biyu wata rana ya ga wani mutum yana neman taimako wata matsala ta dame shi ta rayuwa, ya kirawo shi ya ce ka ga wannan idan na hagu, ya ce shekara takwas ba na gani da shi, ban taba kai karan wajen kowa ba sai kai da na fadawa don kai ma abu kawai. Bai ji ya nema gani ba kowa bai fada ko labari, shekara takwas. Amma idan zan ji haka za ka ce idan yana gani, bayan cuta take cinsa har baya gani. To wannan in gana tawakkalin da za ka yi wannan. In ba ka da wannan tawakkalin tun da farko ka tafi asibiti, kar ka ɓata kanka lokaci, ya halatta ka garzaya haka tafi. To sai wannan suke cewa tun da neman magani ja'izi ne. Ashe kenan ba lalle bane ya nema mata magani. To amma waɗansu za su iya cewa ai lalle neman magani a kanka ne ja'izi, amma abin da ya shafi yaranka ko ɗanka lalle ne ka kula da lafiyarsa. To saboda haka dai maganar cewa nema mata magani yana kan haƙƙin da yake kan miji, wannan magana ce mai ƙarfin gaske. Wallahu a'lam. Ba kuma wani bincike na likitanci da ya nuna dan matarka tana da ciki in yaro ya sha wannan mama shi kenan zai kamu da cuta. Ba wani bincike ta fuskar kiwon lafiya da ya nuna haka. Abinda kawai likitoci ke cewa yadda bincike ya nuna, yayin da mace take shayar da yaro ba juna biyu tare da ita, to wannan nonon a kowane wata da na farko da na biyu da na uku da na hudu nonon yana canjuwa, yaron yana kara girman jiki, nonon yana canjuwa ta fuskar samar da wani sinadari da yake dacewa da girman jikin yaron. Da zaran ta samu ciki, to wannan sinadarin kuma zai koma ne ana tanadar ma yaron da zai zo ba wannan ba. Wanda yaron da zai zo shi kuma yana da rauni zai zo karami ne, wannan ko ya fara girma. Da haka sinadarin da wannan yaron da ke rayuwa yake bukata ya fi ƙarfin wanda wancan da zai zo yake bukata. Shi ne sai nonon ya canja ta yadda ba zai zame wa yaron abincin da zai kosar da shi ba yadda ake bukata, amma ba cuta yake samu sa ba. Saboda haka maganar cewa yana sa cuta ba ta taso ba, sannan kuma maganar cewa za a zubar da ciki saboda wannan ba ta taso ba, domin likitocin da kansu suka ce duk yaron da ya kai wata shida yana shan mama, to ko da an daina bashi daga wannan lokacin kaddarawa ba ciki ba gareta ta daina bashi zai iya rayuwa da sauran abinci na mutane inda ya kai wata shida. Saboda haka mai dalilin da za zuwa ana tunanin a zubar da ciki ko kar a zubar. Idan mutum yana son ya samu tsarakar haihuwa tsakanin wannan yaron da wancan, to ya yi iyakacin kokarinsa ya yi amfani da magungunan da za su iya dakatar da haihuwa a samu hutun da ba ta hana gaba ɗaya ba, wannan ya halatta. Amma ciki ya zo a zo ana neman fatawar zubar da shi, wannan fa bai halatta ba ko ta halin kaka. Sai in hali ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to wannan wani abu ne daban. Amma dai wannan siffar da ta zo a cikin tambaya bai halatta ba zubar.
Mai tambaya na gaba yake cewa yana so a masa bayani dangane da abin da ya shi.
Annabi ya yi gori ne wanda ma'anansa gori amma kuma wa'azi ne a cikinsa. Gorin annabi ba daidai ne da wanda muke yi ba, dan na baka kitar riga in je yana bada labari, ani na ba wani kaza, ba ni nai masa kaza ba, ba ni na ba shi kujerar Makka ba, nan fa nai masa kaza, nan na ba shi tufafi, nan na kai masa kaza. Wannan ya kai mamman duk wanda ya irin wannan gorin ya rushe ladansa. Ladan aikin mutum da yi gaba ɗaya ya rushe. Tun farko in ka san kai mai gori ne, idan mutum ya zo kai masa kyakkyawar kalma karka bashi komai sai ka samu lada sai. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatabawha aza. Wallahu ganin alim. Da ka bada sadaka ka zo kana mutane gori, gara tun farko kai kyakkyawan magana. Amma ka bayar da sadaka ka yaƙi zuciyarka ba tare da yan gori ba tare da suturwa ba, wannan shi aka fi so. Duk wanda ka ba wani abu ka bashi dan Allah, me kuma na cewa na yi wa wani kaza, na yi wa wani kaza. Kai da ka zo duniya baka da komai kuma Allah ya baka fa. Haka ka zo koli ga baka da ita. Ba komai mutum ya zo da shi sai Allah ya tattara ya baka. To kuma cikin abin da ya baka fa, wanda ka bani ko wanda ka bashi bai kai kashi ɗaya bisa dubu wani abin da ka mallaka. To me na gori a ciki? Ba ko dukiyar ka karaba ka bani ba. Ba kashi ɗaya bisa uku ba. Ba kashi ɗaya bisa takwas ba. Kai abin da ka bani bai kai kashi ɗaya bisa dubu ba. To mene yin gori a ciki? Saboda haka ya kamata dan adam ya yi wa kansa gata, idan kai aiki na alkhairi duk yadda wanda kai ma aikin alkhairin nan ya bata maka rai ko ya maka ba daidai ba, iyaki da zuciyarka ka rufe bakinka, karka ce komai. Man kana aminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Duk abin da zaka faɗa wanda ba alkhairi ba kamata ka kame bakinka, amma duk abin da ka faɗa nan mun na masa to ka rushe ladan ka ne, kuma gobe kiyama baka da komai, abin da ka bashi ya ci banza. Ko da ka kamata mutum yake yi ba ne ba wannan na sha faɗa a waɗansu lokuta, cewa idan an ce hadisi da'ifi a yau ya sha bamban da in Malik ko Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbali sun ce hadisi da'i, saboda su almutakaddimun da cikin malaman hadisi suna kasa hadisi gida biyu ne kadai, ko su ce hadisi sahihi ko su ce da'i. To a yanzu ne malaman hadisi na karshe suke kasa hadisi kashi uku, hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'if. To kashi ukun nan da ke wurin malaman karshe, malaman da suna mayar da su biyu, ta wace hanya sai su ɗauki hadisul hasan su haɗa shi da hadisul da'if. Ya so da dama za su ɗauki hadisi hasan sai su ce masa da'if, wannan istilahi ne, salon magana ne, yaran su ne su malaman hadisi na da. To galibi in kan sun ce hadisi da'if ya fi ijma'i, hadisi da'ifi ya fi kiyasi ko kaza, abinda suke nufi shine alhadisul hasan, amma ba hadisi da'ifi wanda mu muka san shi ba a yau. Bayan karkasa hadisi zuwa gida uku, kamar da su dai ce wal aktharuna qassamu hadhihi sunan ila da'if ila sahihin wa da'ifin wa hasan ila sahihin wa da'ifin wa hasan. To saboda haka wannan shine abinda suke nufi, amma hadisi da'if ba a aiki da shi, ba a yi cikin fadailul amal, ba a yi cikin at-targhib wa tarhib. Na'am, abinci ne bai kamata ya ajiye ba don ya tsada ya sayar, domin abinci ne ana buƙatar sayo domin abinci. Ci gaba. Hadisai ne da'ifai marasa asali, galibin su ma mawdu'ai ne, musamman hadisan da suke magana kan rawani, sallah raka'a biyu da rawani ta fi raka'a saba'in ba tare da rawani ba, don hadisan ƙarya ne aka faɗa aka jingina su zuwa ga annabi. Da hadisan da suke magana akan rike sanda, wai hamlul asamin sullatin anbiya'i, duk inda mutum ya nufa da kwagiri a hannu, to hadisai ne marasa inganci aka danganta ma annabi. Dan kana da rawani baka da wani falala akan wanda baya da shi. Bana manta ko waɗansu matasa wani lokaci an na sauka daga hudubar masallacin juma'a a nan gurin na fita suka tare ni, ina sandar kai na rawaninka, wato da karfin su fa, me yasa bana zuwa da sanda, me yasa bana zuwa da rawani, sai waye ce muku ana zuwa da sanda ko da rawani ne? Da hadisai bai fi suka dogara da su. Hadisin cewa annabi ya rike sanda ya yi hudu ba da ita, wannan ya yi ne kafin a gina masa minbari a masallacinsa. Tun da aka gina masa minbari bai ƙara rike sanda ya yi hudu ba da ita ba. Amma za mu mamaki sai ka ga masallacin Ahlus Sunna ka ga sanda ma. Saboda haka irin wannan hadisai annabi ya yi amfani da su a lokacin da bai riga ya gina minbari ba. Da aka gina masa minbari shikenan bai sake hawa minbari da sanda ba. Sannan ya rinka yin amfani da hadisin sanda a hudubar sallar idi, wani lokacin ya rike sanda, wani lokacin ya rike baka na harbi, a ina a hudubar sallar idi. Amma haka kawai a juma'a ya zo da kwali da baka bai wannan ba. Sanda kuma ya rike kafin a yi masa minbari. To wani duk sai dauki wannan hadisi ya tafi da sai dauka a koyaushe kenan a ganka da kuli da baka da sanda, sauransu nan ba haka bane ba. Na'am, asali ba zai roka ba, sai dai su sun ga dawa sun yafe shi kenan, amma asali ba zai roka ba, zai biya su diya ne. Kuma wanda ya yi kisa da kuskure ɗan ba shi kaɗai zai biya diyar ba, shi da akila ɗin ku za su yi tarayya. Waɗansu malaman ma suka ce akila za su ɗauka, shi ba zai biya ba komai. Abinda ko ake nufi da akilatuhu shi ne malamai suka yi sabani. Waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da akila su ne ahlul diwan. To wannan ana magana a lokacin ana yakin musulunci, sojoji na kowace runduna a rubuce suke. To darajistar da take dauke da sunayen wani adadi na sojoji, ɗaya daga cikin wannan mutanen yayi kisan kai na ganganci, to abokanan sa da aka rubuta sunayen su a wannan rajistar sune za su yi tarayya su biya masa diyya na kisan kuskure. Uba, yayye, kanne, da sanan dai maza maza, to sune za su yi taron dangi su biya masa diyya. Su su ji da biyan diyya, shi kuma ya ci gaba da mai kafara. Kafara din nan shine ko ya yantar da baiwa, in bai samu bawa mumuni ba, yayi mai yayi azumi. Saboda haka kaga nan gurin shi ba ma a kansa take ba. Wadansu suna shigar da shi su ce shi da akila, wadansu ce akila kadai ce za ta fi. Akila kuma shine ko dai ka ce ahlul diwan, wanda sunan su ke rubuce cikin rajista daya a jerin sojoji, wanda ana maganar gwamnatin musulunci, ko kuma a danginsa waɗanda suke mazaje, dangin wajen uba, sai su haɗu wato su biya masa. Kuma wannan biya masa ɗin fa ba wai ihsani bane, wajibi ne, Allah ne ya wajabta musu su yi haka, dole sai sun yi. Shigowa. To maganin ƙarfen nan yana da matsala gaskiya. Da ni ban yarda cewa akwai wani magani haka kawai ba tare da wani saddabar wanda za a sha karfe ba zai huda mutum ba. Dole ba zai rasa nasaba da wani sihiri sihirwa. Shi yasa marigayi Malam Abubakar kuma yake cewa duk wanda zuna wannan yanka kushe gere yana yanka wuka a jikinsa suna kara, ya ce ya zo ya baka dama ka yi bismillah da kyakkyawan niyya ka yanka, sai ka yanka shi. Ka yi bismillah kyakkyawa da kyakkyawan niyya, wallahi sai ka yanka shi. Saboda sihiri ne galibi suke. Saboda ka har yanzu ni ban gama gamsuwa ba, ban yarda ba da cewa akwai wani magani kadai ba tare da wani saddabaru ba, ba tare da wani tafi tafi ba, wanda kawai za a sha wuka ba za ta huda mutum ba. Ban yarda ba. Wannan tana yin bada fatawa da halittar sa. Ya kashe wai kafiri bisa ga kuskure zai azumi ko zai kafara a kan shi ne? Ayar tana nan cikin suratul Nisa, mu biyo ta mu gani. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وأن إذا مت يكشف مؤمني كنا زي ينتد بيوا مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله زي كوباير دية زواغا دنج من دا كشدن إلا أن يصدقوا سيدي إنسان سنياتي فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إذا wanda kace ya zanto mummuni ne amma dangin sa duk kafirai ne to menene abin da ke kanka yantar da baiwa mummuna amma ba magana diyya shi abaiwa kafirai ba وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إذا wanda aka kashe ya zanto cewa mummuni ne su kuma dangin sa suka zanto kafirai ne amma kafiran da ake zaman amana da su wanda ake kira al-mu'ahaduna ko ahlul zimma to za a biya diyya gare su tunda ana zaman amana da su an gane ku sannan kuma shi mai kisan kai zai yi kafara ta yantar da baiwa mummuna shine Allah ya faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wanda zai samu abinda zai ta yantar da baiwa mummuna ba to sai azumin wata biyu a jere muka yi bayanin sa jiya ko shekaran jiya ko sai da zakai azumin to wannan kaga duk suna magana akan kisan mummuni ne zahirin ayar din mummuni yake magana wa man qatala mu'minan khata'an dan Allah ya nassanta mumini a kashe shi da kuskure fatahariru kautin mumina wadiyatun musallamatun ila alihi illa an yasaddaku fa in kana min qaumin aduwwin lakum ay fa in kana lamaqtulu almu'minu min qaumin aduwwin lakum wa huwa fatahariru wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun wa tahariru kautin mumina amma wadansu suna fassara bangare na karshe na wannan aya shine wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila alihi suka ce wannan wanda aka kashe din a nan karshe ta iya wa ya zama mummuni ne, in mummuni ne to sai ku bayar da diyar cikakke zuwa ga danginsa saboda su kafiran amana ne, duk da kafirin ne amana amana ne. Suka ce idan kuma ba ya zanto ba mummuni ba, ba Yahudi ko ba Nasari, Kirista ko Yahudu ko wani mai bin wani addini daban, to ya za a yi? To shi ne malamai suka yi maganganu, waɗansu su ce za a bayar da diya kamar yadda ake bayarwa ta musulmi, a wannan magana ce mai rauni. Waɗansu suka ce a za a bayar da nisfu diya ne, kashi ɗaya bisa ko wato rabin diyar da ake bayar wa musulmi shi za a biya idan kafiri ne aka kashe. Amma fa yayin da 'yan uwansu suka zanto ana zama amana da su, waɗansu suka ce kashi ɗaya bisa uku ne za a bayar na diyar mummuni, ba a daidaita tsakanin kafiri da musulmi. An gane ku? A wannan tun dai kana nan muka karanta hadisin, ai ka ji fassarar da muka yi wanda ba ta bukatan wani ƙarin bayani. Waye waliyin Allah ne? Masoyansa. To waye baya san Allah kuma? Duk wanda yake san Allah fa ya zama wali. Kar ku taɓa ɗaukar cewa wai sharadin walitaka sai mutum na da karama, ko sai mutum ya hau sama ya dawo, ko mutum ya yi kaza. Duk waɗannan labarai ne marasa tushe fa. Abubakar Siddiq bai taɓa tashi sama ba tun da yake shi ne ku shugaban waliyan Allah gaba ɗaya. A cikin Umar ɗan Khattab waye Umar ya taɓa shimfiɗa tabarma ne ta tashi da shi sama ko wani abu? Duk wanda ya shimfiɗa tabarma ta tashi da shi sama, ko ka ga ya hau kan ruwa a teku ba tare da jirgin ruwa ya yi tafiya, tsafi ya maka ba wali ba ne ba. Wallahi tallahi tsafi ya maka. Istidraji ne Allah ya kyale shi kawai dai sai fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadisi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa amdu lahum innaka kadimatu. Ba wani walitaka a wannan. Alamar walitaka ba wai da karama ake gane walitaka ba, da bin Allah da bin manzansa ake gane wali. In mun zama masu bin Allah da manzansa mun zama waliyai. In wani ya tsara, duk wanda ya tsara wani a cikinmu to ya tsara ɗayan walitaka ta fi nan uwansa kankama kenan. Ba sharadi ba ne sai wali ya samu wata karama da zai zo da wani abu wanda yake khariqul lil'ada, ba sharadi ba ne wannan. Saboda haka waliyan Allah su ne wanda suke jin tsoron Allah, kuma suka yi imani da shi, kuma suke kiyaye dokokinsa. Maza ne ko mata duk sun zama waliyan Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
Ya tambaya na gaba yake tambayar hukuncin mu sai wannan kaddara ne ke kai ba kaddara ba ne, kowa ne ya ja masa ko wani abu
makamancin. Baya mutum ba zai iya ture kaddara ba ta kowace irin hanya. Sai dai abinda aka ce idan abu ya shafi addini ba ka iya yin aikin sako ka ce Allah ne ya kaddara zan yi wannan aikin sako, wannan bai kamata ba. Wata hasara ta shafe ka a duniya, kai sakaci ta shafe ka, nan ma ba za ka fi hujjar kaddara ba, ka ɗauka cewa lallai akwai sakacinka a ciki. Saboda haka idan aka ce idan kuma ka yi iyakacin kokarinka wajen ganin abu bai faru ba amma abu ya faru, to nan gulan sai a ɗauka Ubangiji ya kaddara wannan abu zai faru, lallai zai faru. Shi yasa malamai suke kasa kaddara gida biyu, su ce akwai alkadarul kauni akwai kuma alkadarul shar'i. Alkadarul kauni tsarin da Allah ya ga damar gudanar da duniya a kansa, nan mutuwar wane ko rayuwar wane, wane ya hatsari ko wane ya kasance bai hatsari ba, wannan Allah ya tsara duk abin da ke faruwa a gidan duniya tun kafin a halicce mu da shekaru masu yawa. Amma kai dan adam sai aka tsara ma tafarkin da zaka mu'amalanci duniya da shi, in ka ga kura ka gudu, in an ce maka hanya da 'yan fashi da makami takabarki ka canja wata hanya. Kar ka bar ɗakinka wuta na ci ka ce Allah in Allah ya kaddara zai kama zai kama, in Allah ya kaddara ba za a yi gobara ba za a yi ba, wannan sai aka tsara ma tafarkin duk abin da zai cutar da kai ka gudu. Idan ka gudu abin bai same ka ba, a nan ne za ka fi da Allah ya kaddara. Amma ka zauna abin ya zo ya same ka ba za ka fi da kaddara ba. Ina fata kan fahimci wannan. Arabci ana nufin mai daraja ko mai kima, duk wanda aka ce masa sharifi ana nufin mai daraja. To galibi dai mu a yanzu akan ce sharifi ana nufin iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to akan ce musu sharifai. Amma shin duk wanda yake yana cikin zurriyar gidan Annabi wuta ba ta cinsa ko shi annabin wuta ba ta cinsa ba ya jin zafinta, wannan ba gaskiya ba ne ba. Rana kanta annabi na jin zafinta ba ma maganin wuta ba. Rana kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin zafinta. An tafi yaƙi rana tai rana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wani masauki. Sahabbai suka yi ta bincike sai da suka samu wata itaciya karama can cikin sahara, sai suka je suka ce annabi zai zauna a wajen su, kuma duk suka lallabi suka kyale masa inuwar shi kadai. An yi wata tafiya zafin rana ya tsani, wani sahabi ya ɗauki wani sanda ko kara ya rataye riga aka yake wa annabi inuwa da shi saboda rana ta dame shi. Annabi na jin zafin rana, yana jin yunwa, yana jin kishirwa, duk waɗannan ababai suna iya faruwa a warid ne waɗanda suke bashariya za su iya shafansa a matsayinsa na ɗan adam. Zai iya jin zafin wuta da sauransu, amma maganin wuta ba ta taɓa shi. Idan ya taɓa ta jin zafin ta, wannan ba gaskiya bane ba. Ko a ce ga wani shariki idan shi iyalin gidan annabi ne, in ya taɓa wuta ba zai ji zafin ta ba, ba gaskiya bane. Har a ce wai su shariki a lahira yau ne ruwan sanyi za a yi musu azaba saboda sun fi ƙarfin wuta ta ci su. Waɗannan labarai ne marasa tushe. Ka iya ganin makeri ya je ya samu wani ganye ya shafa ya wani tsaddabaransa, ya zo ya ɗauki ƙarfe jajawar da hannu, ka ce masa ya wanke hannunsa, ya zo ya wanke hannun shi a gabanka ba tare da komai ba, ka sa shi wuta sai ta kama shi. Akwai ganye da suke samu su yi wani tsaddabaransu su shashafa jikinsu kafin su fito, sai su zo suna wasan wuta da shi, ko su ɗauki ƙarfe ya yi jajajur da wuta da shi, sai ya ga cewa kamar ba su kone ba. Duk waɗannan labarai ne. Idan ka wanke hannun, ya wanke hannun sai sa a cikin wuta da ɗin ba ta kama shi ba. Saboda haka babu wani mutum da za a ce shi sharifi ne wuta ba ta cin sa. Dole dai tsafi yi wa mutane ko rufa ido.
Ya tambaya ta ga in yi marmagana sai ce makomar karbantawa daga, to ya zai da wannan lamari?
Ba zai hana ya ci gaba da maimaita masa wa'azi ba daga lokaci zuwa lokaci. Da kamata ya yi ya san duk yadda zai iya zama shine sanadiyyar shiryar mahaifinsa. In kuma ya ga baya ji, kila ba zai rasa waɗansu aboka ba. Kowane mutum a duniya sai ka ga akwai lizamin da yake ji. In ko ka ce ka a duniya ka kai matsayin da ba ka ji lizamin kowa, ko iyayenka, ko abokananka, ko wane ne naka, to kuma mutum wannan sai dai kawai a zo a yi masa kuka. Me ya amfanin ɗan adam da za a ce ba wanda ya sai faɗa masa? Ya zama shirme. Kowane mutum a duniya sai ka samu akwai lizamin da yake ji, ko na abokanansa, ko na iyayensa, wani kuma ta kan matarsa ma. Duk wanda aka san in an bi ta kan shi zai ji wa'azi, sai a bi ta kan shi ya masa wa'azi. Cikin abokanansa, ko cikin danginsa, ko cikin ƴan uwansa. Kila shi ya ki karɓa ne daga wajen wannan dan yana ganin ɗansa ne, dan me zai saurari wa'azinsa? Amma in ya bi ta kan waɗansu za a iya karɓa. Kullum idan muka farna tana faruwa ga waɗansu ƴan uwanmu musulmi, ba lallai bane ya zanto ni ne zan gusar da farnas, ni guri na farna ka kau, amma sai in tsaya in kalla in gani shin ni ne in na faɗa za a ji maganata, ko wane ne in ya faɗa maganan shi za ta fi tasiri sama da tawa, ko su wane ne in na san maganan wane ko su wane za ta fi tasiri, sai in je in faɗa musu su su yi wa'azin dan farnar ta kau. Ni ma ina da wani abu na lada a ciki, addalu alal khairi kafa'ilihi. Amma ba zan ce ba dole sai na faɗa ko a karɓa ko a kara karɓa, ko man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna lizzalimina nara. Ba zan faɗi wannan ba, ba zan kafa hujja da wannan ayar ba haka. Na'am.
Ya tambaya ta gaba yake cewa wasu suna kafa hujja da kan ce hadisin nan da ya hana ciniki ko kuciki a masallaci, suna kafa hujja kan cewa wai har sanarwa wani abin da ya shafi harkar jama'a
ka ra'ayi. Sanarwa ba cigiya ba ce ba. Sanarwa a masallaci daban, cigiya daban. Domin shi kanshi hadisin idan ka bi shi, ka duba sharhin Subulus Salam, sharhin Bulughul Maram, wato Subulus Salam na Imam Sana'ani, hadisin da yake magana akan hana cigiya a masallaci. Annabi ya hana inshadu dallati fil masjid. Abinda ake nufi da abdallah, batacciyar dabba, rago, tunkiya, raƙumi, fa, in yi ɓata shi ne bai halatta ba kai cigiya a masallaci. Nassin hadisi ya nuna wannan. Kuɗi, ta takalmi, riga, nassi bai zo a kansu ba. Duk wanda suka shigar da kuɗi ko takalmi ko riga ko hula ko wando sun yi kiyasi ne a kan wancan abin da nassi ya zo a kansa. Don abin da balla ke nufi batacciyar dabba. Idan mun wancan kiyasi sai mu ce to mai cigiyar kuɗi ma kar yi, mai cigiyar kaza ma kar yi, sanarwa kuma da babba cigiya ba ce ba. Mutum na labarta musulmi wani abu ne, don kaga ba zai shiga cikin abin da aka hana ba. Ba za a yi ba. A ga yana gama. Wato dole sai na rinjayar da wata magana? Rinjayarwa shi ne dama wuri buka, idan ma da wuri buka. Har yanzu ne? Na ilaha illallah. To ya kuke so? To yanzu misali, da aka ce ya zabi mu dora wannan hadisin dama wuri buka, idan ma da wuri buka akan wannan ka'idar. Malamai suka sabani, cigiyar kuɗi ƙila za ta shiga cikin abin da Allah ya haramta a masallaci, kai cigiyar kuɗi ƙila ba za ta shiga ba. To wanne ne, wani ɓangare ne idan ka bi shi za ka yi aiki da hadisin da ama yuri buka ila ma la yuri buka? Shi kenan, shi na baka an satun tuni. Na baka an satun tuni. Babin ciyarwa na mata daban da babin mu'amalanta na mutanen da ke waje daban. Maganar mu'amalantar mutane a kan matsayinsu, wannan muna kawowa ne saboda wato ainihin da damanmu mukan ɗauka cewa idan muka yi tarayya wajen shiga musulunci mu duka, wajen dangantuwa zuwa ga bin sunna mu duka, to wannan yana nufin dukkanmu matsayinmu ɗaya, ba wanda zai ga kimar kowa, ba wanda zai ga darajar kowa, da babba da yaro duk a zama ɗaya. Wannan kuskure ne. Mutumin da yake da furfura a kansa, yake da shekaru a cikin musulunci, baya daidai da wanda baya da wannan furfurar. Mutumin da Ubangiji ya ba shi ilimin addini a cikin musulmai, baya daidai da sauran ɗaiɗaikun musulmai ta fuskar abin nan. Mutumin da Allah ba shi arzikin izo 40 baya daidai da mai izo 20, mai izo 20 baya daidai da mai izo 10. Annabi bai taɓa daidai da wannan su zama ɗaya ba. To don me ke za ka daidaita su zama ɗaya? Gawawwakin su ma annabi bai daidaita su zama ɗaya ba. A yakin Uhud, kamar yadda na faɗa mana shekaran jiya, yakin Uhud aka yi. Gawawwaki suka mutu da yawa, wajen mutum 70. Aka zo ana maganan banewa, ana tara mutum 3 ko 4 ko 5 a rami ɗaya. Gaji gawawwaki an haɗa za a sa rami ɗaya. Sai annabi ya ce ku nuna min wa ya fi harjan Qur'ani, sai su ce wane, sai ya ce ku watso da shi. Sai a sa shi inda al-qibla take, sai ya ce wake bi masa wane a sa shi, wake bi masa wane a sa shi a bayansa, wake bi masa wane na ƙarshen sa wajen harda shi ne na ƙarshe a yamma. Gawawwakin su wannan bai daidaita ba. To saboda haka da yawa su daga cikin matasa su zaka yayi duk musulunci ake, yayi duk ɗaya ake, mutum ba zai ga girman dattijo, ba zai ga girman mai girma, ba zai ga kimar mai kima ba, duk wai an zama ɗaya. Babu wata koyarwa ta musulunci da ta nuna haka. Aisha ta ce umirna an nunazzila an-nasa manazilahum, idan kafirai suka taho a cikin su akwai shugaba, annabi na girmama shugaban wannan kafiran dan ya ribaci yan uwansa su musulunta. Ka sani kuma abin da ya faru lokacin da aka gama yakin Khaibar, aka kama wato ainihin ribatattun yaki, a ciki akwai ɗan shugaban Yahudawa gaba ɗaya. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga karkashin hannunsa a matsayin baiwa, sai ya yantar da ya aure ta. Me hikimar wannan? Saboda matsayin gidansu. Sauran sahabban annabi sai suka ce a'a, yanzu mu da aka raba sauran kuyangi na Yahudawa, yanzu mun kama zuriyar mun kama surukan annabi mai da su bayi, kowa sai yantar da wanda aka ba shi. Su kuma ƴan wancan gidan gaba ɗaya suka ce tunda annabi ya mu'amalance mu a irin wannan tsarin, mu ko mun shiga musulunci? Wanda ba musulmi ba annabi haka yake ɗaukar su, babban su sai ɗauke shi a matsayin babba. To a amma dan me mu kuma samari zai zanto ba ganin kimanta ga mutumin da yake ya tsara kashe karu ga mutumin da yake matsayinsa ko a cikin al'umma kai da shi kila shugaba ne cikin al'umma kai ba shugaba ba sauransu wannan matsayin musulmi a wurin Allah subhanahu wataala shi ya san waye ya fita kawa amma kai dole kai aiki na zahiri wane ya tsara wane falala ta fuska kaza ko ta fuska kaza ko ta shekaru ko ta kaza ko ta kaza duk mutumin da ya tsara ka shekaru zan to kai kimanta shi ko yaya annabi ce laysa minna man lam yarham kabirana wa yuwakkir kabirana wanda duk baya girmama manyan mu baya jin kan na kasa da mu to baya tare da mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam baya ce ba dan kai babba ne kai girman kai annabi zai wuce yara suna wasan kasa a madina sai ce assalamu alaikum suna ta wasan kasa assalamu alaikum har sai sun ce wa alaikum assalam sannan ya wuce yara suna wasan kasa wannan ba ce ba kai kafafa dan kai babba ne kai ko ba ce ba dan kai saurayi ne mai zafin addini kai kuma kare ne na gaba dan kawai kana dan gaba dai gaba dai kare ne wanda yake na gaba wannan ba yafi da wannan ba dole idan aka rushe bautawa da malamai suka rinka sa wato da dalibai suna musu idan malami zai wuce idan dalibi zai wuce sai ya tsire takalmi daga nesa in ya ga malaminsa yazo durkusa ya fadi duk wannan shari'a ta rushe wannan amma ba ta rushe ladabi da ya kamata kai mu tsakaninka da shi ba na wanda yake ka shekaru ko kuma wato wanda yake karantar da kai rashin fahimtar wannan shi ya gurbata mana al'amura sai ka samu babban mutum dattijo mai wanda yake sai ya kamata ya abu kawai sai yara su zo su masa zafin kai wuce wai tun da addini ake zafi ake sai ya taka kamata ya haka ba
dan dole da kuma wani lokacin insha Allah za a takaita tambayoyi a nan sai akwai wani dan uwa da jiya aka tashi a karatu garin tsallake gwata nan sai ya goce shi ke fashi to ko da yake insha Allah akwai sauki ana neman yan uwa su tashi da addu'a wadda suka san shi suka kai gidan shi kuma za su iya zuwa su gaishe shi Dr. Salim yana nan a Longview Barracks
sannan kuma ai fatawa ta kare mala umma kamar fatawa wacce fatawa ta kare
an ce bakin kare ya wuce ta gaban mutum
sallar sa ta yanke
har annabi ya ce wannan kare din shedani ne cikin karnuka kuma an ce gidan da akwai kare mala umma
an yi izini mutum ya iya rike kare a gidansa shari'a ta haramta rike kare amma an yi izini ga mutum biyu wanda ya rike kare domin ya farauta da shi irin tsarin farautar musulunci ko wanda ya rike kare domin kare ya masa gadi wannan an ba su izini babu haramci a kansu kamar yadda an haramta rikar gunki ko sayar da shi amma wanda ya sayo yar tsana domin ƴaƴansa yara ƙanana su yi wasa da shi wannan babu laifi a kai wato al'am la ya ta'arafu ma al-khas kullun ala mawridi wato am fi mawridihi wal khas fi mawridihi akwai lokacin da nake magana ko kwana biyu da suka wuce ko kwana uku wani ya jeho tambaya lokacin ana magana akan lam'a mutumin da yayi sallah da lam'a galibin malamai sun tafi cewa mutumin da duk yayi sallah da lam'a idan ya kammala sallan nan ya ganta da lokacin sallan nan lalle wajibi ne ya wanki wannan lam'ar ya sake sallah wannan fatawar tana nan da yawa a wannan lokacin dai na dan kyale abun sama-sama har yanzu ma dai zan kyale shi sama-sama din akan dai din ma akwai wani sabon bayani a jinan gaba a wani darasin idan Allah ya kai mu nan gaba da yawa akwai kafin ka san shawa Allah kuma ba ta kashe su ba har sai lokacin da ajalin su ya zo sannan suka mutu saboda haka sai mutum ya bi ta wata hanyar daban amma dai mutum ya karɓi banki da ruwa wannan bai halatta ba ta kowace hanya ba za mu iya cewa ga wata hanya ta larura ba amma idan larurar ta ka kai ajiya banki wannan akwai larurar da za ta tilasta ka kai amma yin mu'amala da shi ta hanyar bankin da yake ɗauke da ruwa kuma irin ribar da ta fi kowace muni ka san ribar mafi muni dama ita ce ribar wannan ta jahiliya tun ta da zid wata ajjal shine cewa duk lokacin da ka karba in lokacin biya yayi baka biya ba ruwa na taruwa duk bayan su da ruwa na adadin kwanaki ko watanni ko shekara ruwa na taruwa har ya zanto cewa ruwan da ya hau ya fi na adadin mai kudin da ka karba shine Allah ce la ta'kulu riba adafan mudafa ita ce riba fi muni a cikin duniyar riba wanda ita mutanen jahiliya suka rinka yi shi yasa wani malami marubuci a jami'atu ummul qura wato Professor Muhammad Kutubi ke cewa yanzu wannan karni na 20 wata sabuwar jahiliya ce ta dawo da sunan birnanci wanda ta fi jahiliyar Larabawa muni. Yace domin jahiliyar Larabawa babu wata aya ko hadisi da yake halalarta cewa ki daina abin da kike yi. Saboda haka suka ci karansu ba babbaka. Jahiliyar yanzu ko wa'ayi ya zo amma ta ci gaba da zama a jahiliyanci kuma ta ba shi sunan birnanci. Yanzu mai idan ma ka sa mutane karɓar baki na dan ruwa a banki ko ga dukkan ma wata cibiya sawun ta gwamnati ko mai zaman kanta abu ne wanda bai halatta ba sai mutane sun ga ganin kamar ka zama dan kawai kana kawo fata wata karni na biyu da ya wuce kan karni na uku ana magana a duniyar kwamfuta kai kana cewa wai ruwa bai baki da ruwa su ne ku suka zama ɗan ƙauye gidagawa wallahi gidagawa na ƙarfi da duk wanda ya jahilci shari'a shi ne bagidaji na ƙarfi a samun mutumin da ya jahilci shari'a yanayin abu da ka haka kawai wani mutum abokin adawar addininka abokin adawar ƙasarka abokin adawar nahiyarka abokin adawar launin fatanka ba abinda Bature yake so a jikinka daga launin fatarka har ƙasarka har garinka har addininka duk baya so amma ka mai da shi shine alƙiblarka. Akwai jahilcin da ya wuce wannan? Ba jahilci da gidajenci a duniya da ya wuce wannan. Kuma ka ɗauka abinda ya zo da shi ɗin nan shine birninci abinda Allah ya zafar maka na tafarkin shiga ka ɗauka shine kauyenci ya wannan gidajenci ya kare a nan gurin gaba ɗaya. Saboda haka lalle ne mu faɗakar da ƴan uwanmu musulmi dukkan wata hanya da ya kamata mu bi don gyara duniyar mu bi kullum abin da ya kamata mu jaddada mu junanmu. Mutum ne fa a harkar gyara duniyar mu komai yi muke amma harkar gyara addinin mu ba ma yin komai sai mu ce komai larura ne komai larura ba haka muka dauka amma a harkar duniyar mu dauki komai ya zama larura ba komai sai mun nemo abin da ya dace mu yi wanda muka san za zai kawo mana riba amma a addinin ta kuma shikenan kawai sai mu ce ai larura ce ai larura ce to larura din nan tana da iyakokinta wanda ba ta wuce na wannan hadisin baya nuna halittar maimaita jami hadisun mushen kuma har ka ɗauka kai guzuri da shi amma in ka zo gari ka sama abinci ya za ka yi da wannan mushen ka zubar yanzu yau mu laruran mu har mutum ya mutu yana cikin ta ya haifi yaya su ma su zo su samu larura da baban teburi a kai jikoki duk su zo a kan da ya larura guda ɗaya ake ta tafiya ta za ka sa gane wannan larura ba wanda ke tunanin ya za a fita amma dai kowa ya iya bada fatawan cewa larura ce amma bai mai kawo solution cewa ya za a fita daga cikin wannan kanyi waɗanda suka sashen da suka shiga ba sun buɗe bankunan musulunci waɗanda ba su ta'amuli da riba waɗanda kasuwanci ake yi ɗan faɗuwa ta zo a sa cewa a wannan batun ba su samu komai ba wata na gaba ya zo a ce an samu riba ka samu kaza a cikin abin da ka saka a cikin bankin sai mu kasa yin wannan ba muna da masana ta fuskar tattalin arzikin kasa ba waɗanda suke musulmi ba muna da masu dukiya ba da za su jarraba wannan bankunan mana yanzu mutumin da yake mallakar miliyan 100 ko yake mallakar miliyan 200 nawa ne a tsakanin Kano da Kaduna da Maiduguri da Sokoto da Katsina da Abuja da ina ne nawa ne masu mallakar miliyan 100 miliyan 200 wannan baka danke ne daga cikin masu kuɗi ko miliyan 100 ko miliyan 200 wannan karamin mai kuɗi ne dan kujajarin mai kuɗi ne to cikin mutumin da yake mallakar miliyan 100 ya kawo miliyan 2 kacal ya rike nawa 90 da nawa da 8 miliyan 2 din nan ya kawo ba wai ta aka yi bayar sadaka ba ko kyauta a'a a fara jarraba bankin musulunci da ita wancan ma ya kawo 2 wancan ya kawo 2 a bude miliyan a samu miliyan 10 miliyan 20 miliyan 40 a fara da noma a fara da kiwon kaji ba da rarrafe da yaro kan tashi amma mu da maso muke mutane mu abinda suke so a lissafa riba da calculator yanzu nan kuma da mintuna ba wanda yake so ya lissafa riba da kwanaki 10 ko wata 3 da yazo nan gaba a ina to ki yanzu nan ya buga calculator ya ga me yaji goma ya fita yanzu nan yana da container kitchen gida na san coca cola ta ce ba ta ya sanya wahala amma ba abu mai arziki ba abu mai tara arziki a duniya da albarka irin noma noma albarkarsa da yake da ita kuma ka samu kasa mai kasar noma irin Najeriya zaka sha wahala kafin noman rani noman damina duk gashi nan ana yi a ko'ina, a sai wani ɗaurorin a zo a yi, a sai kayan aikin ta yadda komai ba za a yi hasaransa ba. Idan ma fara ta cinye, wannan karan za a iya yin amfani da shi ta hanyar silin, idan kuka sayo na'urorin sai a yi silin da za a dinga rufin kwano da shi. Duk inda aka ci gaba aka yi ba, cito wannan na masara bayan an tace masara, wannan abin ba sa jefar da shi, da shi suke yin silin, da shi suke yin kwalaye, da shi suke yin meye, duk ba za a sayo wannan na'urorin ba. Amma kowa yana ganin wannan hanya ce mai tsoho ta yaya za a gama, kuma ita ce hanyar da za ta tabbatar wa kasa 'yancinta. Dan kana da rarar kuɗi a ajiye a banki, babu sinadari, babu wato wani babu wani kadara mai ƙarfi, baka iya ciyar da kanka ta fuskar abinci, ka zama matalauci na ƙarshe. Yanzu me ya karya Rasha? Rasha ta yi makamin ƙara dangi, ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza, amma me yasa Amerika ta ga bayanta? Saboda Amerika za ta nuna alkamar da za ta ci, ta sayar, da kuma wadda za ta ware ta kai inda ake rigingimu a duniya don tabbatar da manufarta ta siyasa ko ta addini. Sauran ta jefa cikin teku ta zubar, duk ta tara wannan. Rasha kuwa ga makamin nukiliya, ga kumbo an harba ya tafi duniyar wata, amma kuma ana zanga-zanga saboda kudin biredi ya karu. Ba alkamar da za a ci. Yanzu kumbanta da kwamfuta ta wuce ya tsina na mata. Tsammaninka Amerika kumbanta ko kwamfuta zai tsina mata wani abu in ba ta da shinkafa da za ta ci, in ba ta da alkamar da za ta ci? Man fetur ɗin nan fara take saya a wajen Larabawa, yanzu Amerika tana da rami kato a ƙasa, da nan da shekara 20 in ta ga dawo ba za ta sayi man fetur ɗin kowa ba. Don tsadar mugunta, amma dai ana farawa. To dukkan ƙasashen noma a ƙasarmu, ba wanda yake son yi noma so yake samu kuɗi ɗin da nan, ba wanda yake son kiwo kowa so yake samu kuɗi ɗin da nan. Kiwon nan albarka ce da shi, kiwon kaji, kiwon shanu, kiwon tumaki. Duk za a kashe waɗansu kuɗi ne ba masu yawa ba, ka ga cewa abin Allah ya sa masa albarka ya haɓaka shi, kuma ya zanto ba ka da hasara cikin al'amuranka. Amma kowa so yake je ya sata a banki, shi ya sa da aka karkaso ɓangaren banki sai aka ji jiki da yawa, kowane gari sai da aka girgiza, saboda kowa so yake kusa-kusa nan da rage, me ya zai samu dan da nan ya samu kuɗi? To ya kamata mu yi wa kanmu gata, ya kamata mu yi tunani. Mu sani cewa ƴancinka shine ka noma abin da zaka ci, ƴancinka shine kana da jari, ƴancinka shine kana da kadara, amma baka da kadara baka da abin da zaka ci, dole ka zama bawa na wata ƙasa ba tare da ka sani ba. Daidai lokacin da Amerika ta karya Rasha, a daidai lokacin kuma Amerika take neman ta tattauna da Japan a cikin kowane al'amari, da Japan da Rasha suwa suka fi population, yawan mutane. Amma tare da haka, saboda kere-keren Japan da masana'antunta, dole a tattauna da ita a duniya, saboda suna da kaddara, suna da abin da za ta faɗa. Me yasa yanzu duk duniya yanzu ina ya rigewa Amerika? Abu guda biyu ne rigewa Amerika. Ɗaya, baya da ƙasa, da haka tare sai da za ta yi yaƙe shi, shine musulunci. Na biyu, China, tana da ƙasa. A gaban Amerika ba kowa ta ga bayan kowa, sai musulunci sai China. To musulunci ko ba ta so ya samu daula mai ƙarfi, da haka ta yi zagon ƙasan da aka ki tabbatar da zaben Algeria shekarun da suka gabata. Take ta hana ƙasashen Larabawa su bayar da dama ga samarinsu, su mayar da addini shine tafarkin rayuwarsu. To amma tana cikin haka kuma yanzu. Kullum duk bayan wata biyu bayan wata uku adadin musulman Amerika karuwa yake. A rasa ta yaya za a yi ne? Shi musulunci ba kasa ɗaya gare shi ba wanda in ga kona ta za ka ce ka gama ne. Ka mai da ka karya Rasha ka karya gurguzu. Ka rusa Yugoslavia ka karya gurguzu. Yanzu kuma aka fuskanci Tana kuma an rasa yadda za a yi da ita. Shi musulunci ba wannan gare shi ba ko ina yana ci. Yana Washington, yana London, yana ina ne, ko ina yana nan. Inda duk ka ce za ka gama da musulmi, to kamar kana yakin duniyar ne gaba daya. Saboda haka yaki da musulunci kamar yakin duniya ne na uku zai zo nan gaba. To shi ne abin da yake gallabar Amerika. Shi ba ƙasa ɗaya gare shi ba tare sai za ta yi ne. Shi bai tattaru wuri guda ba, lantarki ta murƙushe shi ta huta. to saboda haka dai a takaice gaskiya ya kamata masu arzikin musulmi masu arzikin mu musulmi ya kasance an yi musuluncin aikace. Yanzu ware yan wannan yan miliyoyin miliyan 40 miliyan 50 a sa noma a sa kiwo a sa abubuwa a sa waɗansu cibiyoyin koyar da sana'a a sa tafiya fat na mota ya kasance wannan banki duk yana da wannan sana'o'in. Wallahi idan aka bi tsarin Allah sai da Allah ya sanya wa abin albarka sama da kake tsammani. Amma in ka tsaya da dabaranka sai Allah hana maka kwanciyar hankali. Saci kudinka, saci kudin miliyoyin ko ka zo ka ajiye kuma hankalinka yake kwantawa. Ba za ka yi barci ba sai ka sha magani, ba za ka farka ba sai ka sha magani, komai sai da magani. Komai ba ka da kwanciyar hankali, kai kanka ka ji haushin matarka, ka ji haushin kanka kuma ka rasa meye dalili. Haka kawai ka murtuke fuska, ba ka san kowa ya maka magana. Kuma dole ka biya haraji ta fuskar da ba ka tsammani. Kudin likitanka daban, likitan ƴaƴanka daban, school fees ɗinsu in a gida suke karatu in a waje daban, kudin nefa daban, kudin telefon daban, computer telefon sai kawo da lokacinta na ansawa daban. Da Allah da istighfari da salatin annabi ansa telefon kawai awa ɗaya ko ɗaya da rabi ko awa biyu a shirme. Kai da kanka telefon din za ta dame ka wata rana ka ɗauke ta ka ajiye duk wanda ya bugo ya ji in gate duk haraji kake biya ba tare da kafar gaba. To sai ka bi Allah sai hankalinka ya kwanta, sai ka bi Allah sai Allah sa albarka cikin al'amuranka da zurriyanka da za su zo bayanka. Allah ya yi mana gamankatar. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Din da suka tsara mu duniya shi take bi. Harkar kuɗi, harkar shigar su, harkar kashe su, suka ce banki. Abu na biyu suka ce shine akademi, tsarin jami'o'i ya kasance a hannunsu suke. A yau kowace jami'a da ke Amerika ba za ta ɗauki ɗan Amerika ba shi admission ba sai an ɗauki kwata na Yahudawa da ake ba su, ko an ki ko an so. Saboda haka suka yi fice a ɓangaren abin da ya shafi kimiyya, a ɓangaren abin da ya shafi kere-kere, a ɓangaren abin da ya shafi harkar noma, gudanar da kamfanoni, tattalin arzikin ƙasa. Yanzu haka a ƙasar na akwai kamfanoni sama da 90 na Yahudawa a ƙarƙashin ƙasa ba tare da wani ya sani ba, su fito da sunan 'yan ƙasa badan kuma badan su tatse kowace ƙasa cikin arzikin da ake samu. Abu na uku shine suka ce kafar watsa labarai, sai abin da suke so shi za a faɗa, sai abin da suka tsara. Kafar watsa labarai tana Amerika ko tana Western German ko tana London, sai abin da Yahudi yake so shi za a faɗa. A yau ko mawaƙi ne yayi wa Yahudawa waka yayi musu zambo, suna da daman da za su hana sa kasa ɗinsa ko waƙarsa a cikin kowace kafar watsa labarai. Dole sai in ya yadda zai biyayya ga Yahudi. Shi yasa duk makaɗin nan na Amerika su Michael Jackson su dukkan wani sararren makaɗi, duk wasan da zai yi ya samu kuɗi ko kasa ɗin da zai buga kasa ɗinsa ya yatsa a duniya, a cikin kowane kasa ɗaya Yahudi yana da abin da zai samu a ciki. Haka kawai mutum miliyan biyar, musulmi miliyan nawa ne? Asin take cike nan. Wannan fafadin cewa miliyan biyar da a wasu ce su Yahudin, su ne suka ba da wannan alƙalamman cewa sun kai miliyan biyar yanzu a duniya. Amma lissafin yanzu ba haka ba su kai ba. Saboda haka dai abinda nake so in ce mana nan gurin, larura akwai ta ga shari'a cewa larura ta kama ka je ka ajiye kudin ka a banki. Wannan larura babu yanda za ka yi tunda yanzu babu wannan bankin na musuluncin. Amma shin za mu tsaya mu yi ta rayuwa akan wannan larurar ba tare da banki tunanin samar da bankin musulunci ba? A nan gurin na yi magana take. In muka ba da fatawa kan larura, muka ce ya halatta ka ajiye kudin ka a banki, sannan muka ce ya halatta wato idan ka ajiye kudin ka a banki, wato idan an sanya wani abu wanda yake ya danganci na riba, muka ce za ka karba amma bai halatta ka ci ba, bai halatta ka yi sadaka ba, sai dai ka yi aiki da shi kan abin da yake al-masalihul amma, gyara magudanar ruwa, gyara titi, cike wani titi, cike wani abin nan, ɗebe wata shara daga gari, ka yi amfani akan haka. Don saboda in ka barwa bankin Yahudu ne zai kara karfi. Idan ka dauko kuma kai sadaka ba za ka karba ba, inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban. Dan haka ba za ka ba wani mutum ba ko waɗansu mutane da sunan sadaka, sai dai ka yi aiki wanda amfaninsa zai ga mai jama'a. Wannan shine yafi sauki sama da ka barwa bankuna, ko kuma tun asali ka bude wato ainihin current account wanda ba za a sa maka wannan interest din ba. Wannan shine yadda ya kamata mutum yayi idan matsala ta sa ya kai kudinsa irin waɗannan wuraren. Amma abinda muke so mu ce wannan larura din fa, kamar yadda aka ce ad-daruratu tubihu al-mahzurat, ka'ida ce sananniya, larura tana iya halatta abin da yake ya haramta, amma akwai wata ka'idar a gefanta da take cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, kowace larura ana jinjina ta ne da iya nauyinta, za a iyakance mata lokacinta. Kar mu rayu gaba ɗaya tun daga farkon rayuwar mu har sai mu ce a larura za mu rayu. Dole ya kasance mun yi wa kanmu tunani. Masu ilimi na tattalin arzikin kasa su haɗu da masu ilimin addini, su haɗu da attajirai masu kishin addinin musulunci, don samarwa hanyar da za su fitar da musulmai daga wannan ƙangi. A jarraba a gani tsawon shekara ɗaya ko biyu a ga wace irin nasara za a iya samu. To amma in ba taɓa jarraba ba a tsaya na ta cewa larura to wannan kuskure ne. Wallahu a'lam.
Kodai yake mun ce na karshe a wani ɗan
ce wani irin kashi. Idan ce kashi na miya irin wanda ake sayarwa tare da nama, tsoka da kuma kashi din, to ka zama hukunci daban. Wani am sauki shi yasa nake tambayar ku, saboda kashin da za a je a ɗauko a wurin da ake zubar da shara ɗaya ne daga cikin biyu, in ma ya zanto na mushe ne, in ma ya zanto na halal ne. Idan na halal ne za mu iya sayar da shi, idan kuma na mushe ne fa to a nan rigimar take. Idan ka je ma wata ka tattaro kashi irin wanda yake nama a mayanka, to dama wannan ka riga ka san galibin sa na halal ne. Amma ka je juji da ina ne, kila rago ne mutu aka je aka jefar, kila wani abu ne mutu aka je aka jefar, baka san ma na kowane halitta bane ba. To so da haka a nan gurin da ya ci katsin yake. Sai dai waɗansu malamai suna cewa ko da abu ya zanto a asalin shari'a wannan abun haramun ne shi karan kansa, amma za a iya amfani da shi ta hanyar wani abin da shari'a ta yi izinin wannan amfanin. To ya tahawwalu min haramin ila halal. Sukan buga misali da cewa bai'ul hasharat, sayar da waɗansu ƙwarurruka kamar sauro, kamar ƙudaje, haramun ne. Kamar gizo-gizo da kyankyaso, duk haramun ne. Amma za a samu wani ɗakin bincike da suke bincike kan ƙananan halittu irin wannan, su ce suna son su samu adadin ƙuda 10,000. Ƙuda kawai suke so a tara musu 10,000. Ka je ka sha wahala ka sai zuma ne ka ajiye merene dai ka tara ƙuda 10,000 ka zo ka sayar don su je su yi bincike. Wannan binciken da za su yi don taimaka ma ilimi bincike ne da shari'a ta yi izini da shi. Ba kuma za a yi binciken ba sai an samu wannan adadi na wannan halitta da muka fada. Ita kuma halittar sayar da ita da asali haramun ne, amma yanzu wahalar ta rasu, kudin wannan wahalar ne aka baka ba kudin wancan ba. Ina fatan kun fahimta. To idan muka dauki wannan sai mu ce tara wannan kashin, idan an tara shi me za a yi da shi? Sai a sarrafa shi a yi me da shi? A yi abincin dabbobi, a yi chok, a kuma yi tangaram, a yi benci, tun waɗannan dangogi ne na halal. Abubuwan da duk shari'a ta yi izini a yi. Inda haɗari yake da ce za a yi sinadarin wani abinci da shi wanda ɗan adam zai ci, to za mu iya cewa kashi na mushe ya zama mai haram, tunda mushe na jisa ne in banda fata da aka yi istisna'inta. Aka cire ta, annabi ya ce idza dubiga al-ihabu faqad tahura, in fata aka jefe ta ita ta zama mai. Da haka idan ka ga an jefar da mushin rago, ka je ka fede shi ka ɗauke fatar ka je mai ya halaka. Duk abin da ka je mai shi ya riga ya zama halal, sai ka yi amfani da fatar. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗansu bai sun jawo mushin akuya za su tafi, ya ce ala tantafi'u bi ihabiha, ba za ku amfana ba da fatar ta, sai suka ce ai mushe ce. Sannan ya ce kullu ihabin dubiga faqad tahura, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, ai duk fata in an jefe ta ta riga ta mutu. Saboda haka mataccen sa, mataccen rago, mataccen ɗan akuya, mataccen raƙumi, idan ka fede fatar ka je me ta, to ta riga ta zama halal, ya halatta kai amfani da ita. Amma a ɗanyar ka baka je ba shine ba za ka yi amfani da ita ba. Kun fahimta da kyau? To idan haka ne, shi kashi na mushe ya zama mai jima najisa. Illa iyaka Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yana da wata fatawa da ban shiya nan gurin. Yace shi kashi ai rayuwa ba ta shiga cikin kashi. Tsokar ita ce mushe. Amma shi kashin da ke ciki bai zama mushe ba. Yace domin da wannan dabbar tana da rai, in ka tsiri tsokar jikinta da allura za ta ji zafi? A'a, kaga za ta ji zafi. Amma a ce ka faye naman jikinta sai ka caki kashinta da allura za ta ji zafi? A ce kashin wannan rayuwa ba ta shiga cikinsa, da haka ba mushe ba ne ba. Kun fahimci fiƙe wanda yau? Saboda haka yana daga cikin mimmala ta hulluhul haya, rayuwa ba ta shiga cikinsa. Kaman kaho ne, rayuwa tana shiga cikin kaho? Ta yadda yan ansa kira goda allura kan kaho ko aka yanke zai ji zafi? In zai ji zafi rayuwa ta shiga cikinsa, in bai ji zafi ba shikenan, mimmala ta hulluhul haya. Saboda haka dai in za a yi amfani da wannan kashi ta hanyar wani abu wanda yake shari'a ta yi izini da shi, kamar ababen da kuka lissafa, abin da ya shafa a yi tangaran da shi, ko a yi bench da shi, ko a yi filin da shi, ko a yi chalk na rubutu a kan allo da shi, to wannan duk dangogi ne na ababen da shari'a ta yi izini da su, ma'ana ta yi shiru a kai za a iya amfani da su, da haka in mutum ya tara irin wannan kashi ya sayar ya halatta. Wallahu a'lam. Ya ce a kwanaki a garin za a yi daura, wa a yamakon a yi bikin dauran nan a wani masallaci, sai muka je muka kai wani wuri na gwamnati. Saboda haka duk wannan laifuka ne wanda ke gani ya kamata yin wazi a kai. Nazin tuhuma ta uku, wallahu alam, na manta mana dai tuhuma ce daga kausan harshe da yake yi, kuma ya nemi lallai sai na karanta. Saboda haka sai na manta takardar ban so da ita ba. Amma dai abin da nake so in sanar da dan uwa shine aikin daura ba aiki na bane ba. Malaman da suke karantar da suke tsara dauran nan malamai na ne sun karantar da ni. Kuma galibi tunda su ba ɗan ƙasa bane ba, baki ne su a nan ƙasar. Duk inda suka je sai sun nemi haɗin kan gwamnatin wannan ƙasar kafin su zartar da kowane irin abu. Kafin su shigo Maiduguri sai sun yi rubutacciyar takarda zuwa ga gwamnan jiha, zuwa ga shehun Borno, zuwa ga ma'aikatar ilimi. Kamata ya gwamnati ta karɓi bakuncinsu. Sai Alhaji Muhammad Indimi, Allah saka masa da alheri, ya karɓi bakuncinsu don ya karɓi wani aiki na ɓangaren aikin da gwamnati ya kamata ta yi. Saboda haka ba sun zo ba ne don su yi faɗa da gwamnati su ce ba ruwansu da ita su yi daura a masallaci. Kamar yadda kai takardarka ta nuna kana son a yi. A cikin wannan sai ka ga cewa babu hikima a cikin abin nan dinsu. Maganin kuma aha a yau wace kuma ya ce a wato yana ganin wai ko da lokaci a cikin karatuna wato wai ina ɗaurewa masu mulki gindi da masu kuɗi, ina ɗaure musu gindi a cikin karatuna. To wannan kawai na faɗa ne don in bar shi da mutane su gaskata ko kuma su abin nan. Allah ya sa ba shi kaɗai yake saurare ba, kila shi a sati baya zuwa sai sau ɗaya. Da amma duk masu zuwa yau da gobe su ne za su iya ba da shaida akan wannan. Yanzu kuma haka sai a tattare kasafin da muka yi a Maiduguri daga lokacin da Allah ya sa muka fara zuwa yau ba zai girgu ba. To sai mu ji a ina ne, mu dai kawai muna faɗin yadda ya kamata a yi nasiha ne in za a yi ga shugabanni ko ma ga manya ko ma ga wane ne. Amma a karatunmu da dama su kan ba dai mutum zai ce komai ba, kasafin suna. Maganar zuhudu kuwa to da yana nan sai in tambaye shi kalmar zuhudu. Su abinda suke nufi da zuhudu shine malami ya zama kazami. Karka goge bakinka da makilin, ka sa kaya kamar ka ɗauko su daga cikin tukunya, karka goge da dutsen guga, to ka zama na Allah kenan. Wannan sufaye ne suka kawo wannan. Sufayen ma irin na da su ne suka zo da gudun duniya da ya ginu akan haramtawa kai abinda shari'a bata haramta mutum ba. Karka ci abinci mai daɗi, karka sha mai daɗi, karka yi tufafi mai kyau, karka yi kaza kaza, sai suka kirkiro tarbiyya da kalwa da ake shiga a azartar da ɗalibi, a azartar da muridi,
kafin shehi ya yadda da shi. To irin wannan abin shine barbishi barbishin sakila shine wani gashi ya fahimci suna amma bai gama fahimtarsa ba. Amma in banda abinka yi so na za a kawo maka hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, menene abin da annabi ya fi so a rayuwarsa? A cikin dabba me ya fi so? Kafada ko? Kado wanda suka san hadisi kenan suna tare da shi. Har a cikin hadisin da yake cikin hadisai mafiya tsawo a cikin Bukhari shine hadisin shafa'a. Rago aka kawo aka yanka, annabi ya ɗauki karfasa guda ya kai cizga da bakinsa sai ce ana sayyidu walad adam yawmal qiyama, ni ne shugaban dukkan yan adam a ranar tashin kiyama. Kun san ko saboda me sahabbai suka ce ba sani ba? Yace saboda za a tsara mutane wuri guda su nemi ayi hisabi su garzaya wajen annabi adam su ce kai ne ubangiji ya halicce ka da hannayensa, hannayen da basu yi kama da na kowa ba, ka zo ka roki Allah ya ceto wani. Zai ce ai na wane ne da aka hana sai ita ce ya nace su ta wasu tafi wajen annabi Nuhu ya ba da hanzari, su tafi wajen Ibrahim, su tafi wajen annabi Musa, su tafi wajen annabi Isa, da ƙarshe su zo wajen annabi Adam sai ce a annabi Muhammad sai ce ana laha ana laha. Ya kawo wannan dogon hadisin a lokacin da karfasa a hannunsa a majalisi a cikin masallaci yake karanta musu wannan hadisin. Karfasa rago a hannunsa ya cizga ya ce ana sayyidu walad adam, ya ci gaba da wannan magana, hadisin yana cikin Bukhari. Ka karanta tarihin sahabbai da suka biyo baya irin su Umar dan Khattab, irin su Usman dan Affan, ga wasu tun attajirai a cikin Madina, ga kuma ilimin hadisi. Ka karanta tarihin tabi'i irin su Laysu bin Sa'ad, ga wasu tun yan kasuwa, irin su Zuhri ne ko Shu'ba ne wanda kullum baya karya kumallo sai da zuma da naman yan hila. Ke karya kumallo, a karya kumallo kuma a zo a yi ta haddasa ana karanto hadisin annabi ana karantar da al'ummar addini. Duk sai ka karanta haka haramta musu nan la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la tatadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Abinda ake nufi da zuhudu ya dan uwa shine ya kasance abinda Allah ya baka na ni'imar duniya ko na dukiya ko na kadara kar ya shigaltar da kai ga barin bautar Allah. Ga abin amma kamar babu shi bai hana ka bautar Allah ba, bai hana ka ibada ba, bai hana ka karatun Qur'ani ba, bai hana ka salatin annabi ba. To wannan shine zuhudu. Ba wai ka ce a'a shikenan ba ruwana da wannan abin shine kai zuhudu, wannan garanta kanka abin da shari'a ba ta haramta maka ba. Kekere iyaka kai. A karatun shekaran jama'a kuma an yi magana menene zuhudu ko lokacin da muke tarihin Imam an-Nawawi. Ma'ana dai ya kamata kuma ka gane cewa lokacin da malami ke karantar da kai ko ni ne ko ma kowane malami ne ke karantar da kai, kar ka dauki suffa ta mala'ika ka baiwa malami ka ce baya kuskure. Wannan sai ya zanto ka shiga cikin shi an ci kenan, su ne suke dauka shugabanni ba su kuskure. Dama ka dauka cewa zan yi kuskure, ka dauka kowane malami ka je wurinsa zai yi kuskure ko cikin maganganunsa ko cikin ayyukansa ko cikin mu'amalarsa, dole ka same shi da kuskure. Amma adalci za ka yi, kuskuren nan da yi ka kwatanta da alkhairin da yi, wanne ya fi wani rinjaye? Idan har yana da alkhairi mai yawa wannan kuskuren, yanzu sai ka manta da dukkan alkhairin, ka dauko sharri guda ɗaya da ya taba yi a rayuwa ka yi sallah da shi a kansa, ka yi adalci idan kai haka. Wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alf shafi'i. Haka suka ce masoyi idan ya kawo laifi guda daya, ayyukansa na kirki sai ga wajen dubu sun zo suna belinsa akan wannan laifin. Lokacin da zaka tana sharrin wani malaminka ko wani dan uwanka musulmi sharrin sa guda daya, yi wa kanka adalci, ka tambaye kanka, kai ka tambaye kanka shin yanzu ba da alkhairi gaba daya a rayuwarsa, kaga za ka iya kirge alkhairinsa? To sai ka kwatanta da wannan yawan alkhairin da wannan yawan sharrin, wanne ko newa dan ka mu'amalarsu dan wanka ka haka. Amma idan ka ce ka zara ido abinda kake kallo daga wurina, abinda kake jira daga wajen wane ko daga wajen suwane, shine kar su yi kuskure. Wannan aiki ne ya same ka jajur, sai dai kai biza ka tafi sama ta daya a can mala'iku suke la ya'tuna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma a nan gidan duniya dai wallahi sai ka samu mai kuskure. To sai ka yan uwanka musulmi adalci, ba wai kai malami ba, ko yan uwanka kai kanka ka tuna tukuna da kake kokarin ka gano laifin wane, yanzu kai menene laifinka a kowane yini. Amma karantarwa ta zama wajibi wajen karantarwa, baka a takin din mutum daya, kana faɗin abin da Allah ya ce, abin da manzon Allah ya ce, amma lokacin da ka fuskanci mutum daya gadan gadan wato ainihin kana fuskantar zatin sa kenan. To saboda haka da wannan shine abin da ya kamata in nasihanci wancan dan uwa da shi mu da shi gaba daya Allah ya tsare da mu tafarki mu da dace Allah fahimtar da mu addini ki kyawu fahimta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Maharima takun abadan nas kani santi al maharima dangogin abin da Allah ya haramta. Duk abin da aka ce Ubangiji ya haramta shi cikin Alkur'ani mai girma ko a nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ingantacce ka nesance shi, nesantar wannan zai sa ka zanto a abadan nan cikin bayi mafiya bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ke nuna cewa kasancewar ka zama abd lillahi subhanahu wa ta'ala yana nufin nesantar dangogin ababen da Allah ya haramta maka. Shine zai taimaka ma ka zanto makusancin bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu, warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas, ka yarda da duk abin da Allah ya yanka ya baka na arziki ko duk kadan dinsa. In har ka yarda da wannan abin to za ka zanto kai ne mafi wadatan mutane. Wadata ba ana nufin a tara wa mutum dukiya ko kadara ko yana da wato ainihin asusu a banki kaza da banki kaza, wannan ba shi ne wadata ba. Yato da dama za ka ga wanda ya mallaki wannan amma ba ya da wadatar zuci, ba ya da kwanciyar hankali na zuci irin wanda kai kake da shi. Kullum a tsorata yake, a firgita yake, yana jin tsoron abin da ya sani, yana jin tsoron abin da ma bai sani ba, saboda Ubangiji bai ba shi wadatar zuciya ba. Amma idan Allah ya baka ɗan jarinka ƙarami ko kai ƙaramin ma'aikaci ne, ka yarda da abin da Allah ya baka a matsayin halal. Baka kalli wanda yake samanka ba, sai ka kalli wanda yake ƙasanka wanda bai kai wannan matsayinka ba, sai ka ƙara ma Allah godiya da wannan sai ka rinka jin kai mawadaci. Sannan sai wa ahsin ila jarika takun mu'mina, ka kyautata wa maƙocinka dan ka zanto mummuni. Wannan sai yake nuna mana kyautata wa maƙoci siffa ce mai girma daga cikin siffofin da ake bukata mutum musulmi ya siffanta da su. Maƙocin nan naka ko ba ko ba musulmi bane ba, akwai buƙatar ka kyautata masa, kar ka ci amanarsa. Abu ya same shi na bakin ciki, ka je ka jajirta masa. Abu ya same shi na farin ciki, kamar an yi masa haihuwa ya samu mukami, ka je ka nuna masa wato taya shi murna akan abin da ya same shi. Duk abin da ka ga zai masa barazana ko zai wa iyalinsa barazana ko zai wa dukiyarsa barazana, ka yi ƙoƙarin kare wannan ga maƙocinka. Wannan ɗaya ce daga cikin siffofin mummunai, kuma Ubangiji ya ambaci wannan a cikin suratul Nisa'i a wata aya da ake kira ayatul huquqil ashara, wata aya da ta kunshi haƙƙi daidai har guda goma. Ita ce wa'budullaha wala tusyriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhunubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura. To wannan maganar cewa wal jari dhil qurba wal jari dhunubi, nan ana magana ne akan makota. To kaga wato makoci yana da muhimmanci kenan, kyautata masa shi zai sa ka samu siffa ta imani cikakkiyar siffa. Sannan kuma yace wa hibbal linnas ma tuhibbu li nafsika takun muslima, ka so wa mutane duk abin da kake so wa kanka na alheri, wannan sai sa ka zanto musulmi na gari. Wato wannan ke nuna mana a ce musulmi na gari shine wanda yake so wa ƴan uwansa musulmai dukkan wani dangi na alkhairi da yake so wa kansa, duk da bambancin yaransu ko bambancin garinsu ko bambancin kasarsu ko bambancin launin fatarsu. Matukar dai mutum musulmi ne sai ka ji kana kaunar shi, kana so masa irin alherin da kake so makanka, kana guje masa irin dukkan sharrin da kake guje makanka. In ka samu wannan a cikin zuciyarka to musulunci ya kan kama a zuciyarka kenan. Abu na karshe sai annabi ce wala tuksir dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitul qalb, kar ka rinka yawaita dariya, saboda yawaita dariya yana kashe zuciya ya sa zuciya ta zanto matacciya. Dama zukata guda uku ne, ko zuciya mai lafiya, ko zuciya mara lafiya, ko matacciyar zuciya. Zuciya mai lafiya ita ce zuciya ta mummuni, gangariyar mummuni. Zuciya ta mara lafiya zuciya ta mummuni mai yawan aikata sabo, mummuni mai hasada, mummuni mai kyaki, mummuni mai girman kai, mummuni mai jibbi da kai. To gashi yana da siffar imani amma zuciyar tana fama da cutuka, tana fama da dangogin rashin lafiya da take son a warkar da ita. Sannan sai matacciyar zuciya ita ce zuciyar mutum wanda yake ba musulmi ba. To wannan su ne Ubangiji ya tara su a cikin suratul Hajj
lokacin da Allah madaukake ya ce wa ma'arsalan min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun kashin farko kenan wal qasiyatu qulubuhum kashi na biyu kenan zukatan da suka kekashi suka zanto madadin zukata sai can kuma ce wal ya'lamu allazina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fa annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbitu lahu qulubuhum wato kashi na uku kenan ma'ana zuciya ko ta zanto rayayya ko ta zanto mara lafiya ko ta zanto matacciya gaba daya to annabi ce wala tuksir dhahika fa inna kasrata dhahika tumitul qalb to sai malami suke cewa ai ba za a iya hana dan adam dariya ba wannan hadisi baya hana dariya ne gaba daya amma yana hana yawaita ta mutum idan zai dariya ya yi daidai bukata ya fara ya kammala kar mutum ya zanto kamar abin wasa din da yake sowa yara idan an je makka wawan makka kullun ya fashe da dariya da abin da ya kamata ya yi dariya da wanda bai kamata bai fashe da dariya kai ya kasance ya takaita ta ya yi mata mizani wannan kenan sannan ba wai dariyar ake hanawa ba sabubban da ke haifar da dariya domin galibin abin da ke haifar da dariya zaka samu ba abu ne da shari'a ta izini akan sa ba ko shari'a ta yi izini amma an yi amfani da shi sama da kima to shine zai ta haifar maka da dariya kamar kallon wasanni na kokowa na dambe na kwallon kafa na kwallon kwando da sauran waɗansu al'amura wanda yau duniya aka jarrabe ta da shi wanda galibi suke shagaltar da mutum daga zikirin Allah su shagaltar da shi daga tunawa da lahiransa su shagaltar da shi daga tunawa da makomarsa irin wannan dangogen al'amura in mutum ya biye musu kullum sai ga cikin dariya yake da shantakewa da susu cewa ba tare da ya amfana da komai a duniyarsa ba a takaice wannan shine abin da ke cikin hadisin a gurguje abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tsare mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi
amin ba ya faɗa kanka dan musta'abi sai ne ba ka samu ba sai ka tsaya na biyu na uku na biyu ka samu ba ka samu ba sai ka jira na uku sai na uku ya zo ba ka samu ba shikenan ya riga ya faɗa kanka wadansu suka ce a'a duk lokacin da ka samu ka iya yankawa daga nan ko zuwa shekara biyar ne daga nan har shekara biyar in ka samu to ka yanka wannan shine fatawar waɗansu malaman dan su malamai sun yi sabani tsakanin wanda suke ganin cewa aqiqa wajibi ne kamar ragon suna wajibi ne waɗansu suna ganin mustahabi ne magana take cewa in ka samu dama ka yi in baka samu dama ba ya fadi Allah yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sati uku ba abin da yake cewa hukuncin mutumin da yake cewa shi dai wato yana ganin ya samu kansa a cikin wani sabo shi yana ganin koda ya taho ma Allah ba zai yace masa ba saboda ya ci haƙƙin mutane da yawa don haka shi kawai a kyale shi ya riga ya yankewa kansa hukunci wannan maganar kuma ta kuma saban naka muni duk mutumin da ya wannan maganar to maganar ta fi saban muni yanzu ba ta saban ake ba ta wannan maganar dan ka muna na zato ne ga ubangijinka ka dauka cewa in ka tuwo ba zai yafe maka ba so ake kullum bawa ya kyautata zato game da ubangijinsa ya dauka cewa in ya tuba Allah zai yafe masa duk abin da kai matukar sunan shi sabo ai bai kai shirka ba masu shirka sun tuba Allah ya yafe musu to ballantana kai kuma da kake sabo kadai idan ka tuba ubangiji subhanahu wataala zai yafe maka idan ka tuba kuma sai ka yawaita sallolin farilla da nafila ka yawaita azumin nafila da na farilla amfanin nafarfili kamar yadda annabi nuna cikin wani hadisi sawa'un nafila ta sadaka ce nafila ce ta azumi ta sallah amfanin su dan su cike gurbin da kai sakaci a da a rayuwarka wajiban da kai sakaci baka yi su cike kuma waɗansu haƙƙoƙi na mutane da ake bin ka bashi sai ka biya a gidan duniya dan waɗannan nafarfulin su taimaka a biya bashin gobe kiyama ka samu shiga aljanna shi yasa sai ka yawaita su to dan saboda haka dai duk irin yadda ka kai ga aikin sabo kar ka ɗebe kauna daga rahamar ubangiji Allah ya ce ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe kauna daga rahamar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim shine imamu shaukani ke cewa muakkidat a cikin wannan ayar suna da yawa قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. فرقوا الله بعد العبارة متانا سنجي اسرافي كما اكتي النبي قل كتي يا عبادي الذين اسرفوا يا باينا وان دسكا زرففا سكا زرففا وكاوننسو وجن ايوكا ساقو لا تقنطوا من رحمة الله كركو ديبي كوناري كرحمة ربنجي cewa kar ku dai bai kauna da garamar ubangiji kadai ya isa amma sai aka kawo muku labari inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wannan jumla da aka kawo da ake ba ku labarin Allah yana gafarta zunubi gaba daya, Allah mai rahama ne mai jin kai ne, sai aka kawo jumla ismiya, wanda yake jumla ismiya tana da karfin ma'ana sama da jumla fi'liya. Kuma jumla ismiya din nan sai ta zanto mabdu'atun bi inna wa hiya harfu nasbun wa tawkid. A wurin malaman nahwu, inna Allah lalle lalle Allah ta'ala yaghfiru dhunuba, to shine shauka nake cewa az-zunub aka wa alif dalal na ma'rifa li fidul istigraq, dan ya nuna kowane irin dangin zunubi. Duk da haka ba ka tsaya ba sai aka ƙara ƙarfafa jumlar, aka ce mai jami'a, dan dai du'a ɗaya ma kowane irin kokonto, kar a baka da shakka ko min sakala zarrati, innahu huwal ghafurur rahim. Dan haka baya halatta ga bawa ya muna da zato ga ubangiji cewa shi barnarsa ta yi yawa ko ya tuba ba za a yafe masa ba. Lalle ka sa rai da rahamar ubangiji cewa in ka tuba ubangiji zai yafe maka cikin dukkan irin barnar da kai. Dan haka wannan mummunan tunani ne shedan ke kawo maka, daga lokacin da shedan ya fara jefa ma wannan tunanin ke maza kai isti'aza, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka kudurni ya wajen yin tuba taubatan nasuha, Allah zai iya kankare maka zurbinka komin yawan su. Kai dai yanzu ka ci ribar kasancewarka musulmi, ka ci ribar kasancewarka kai imani da kalmar shahada din nan da kyakkyawan tauhidi, ayyukan zunubi suna da sauki, yanzu tuba kawai ake bukata kai, shi kenan ubangiji na iya gafarta maka dukkan waɗannan ababen da suka gabata. In abin ya shafi haƙƙin mutane ka samu daman biya biya, in baka samu daman biya ba yawaita sallar nafila, yawaita tasbihi, yawaita haila, yawaita kabbara, ubangiji zai taimaka maka ka shiga aljanna cikin ruwan sanyi. Abinda ake bukata wajen bawa shine wato gaskiya tsakaninsa da ubangijinsa, ya gaskata mu'amalarsa tsakaninsa da ubangijinsa, shi kenan magana ta riga ta kare. Karka kasance masu munana zato game da ubangiji. Kullum bawa so ake zanto bainal khawfi war raja, yana jin tsoro yana sa rai, kar ya zanto jin tsoro kadai, to wannan daga nan zaka samu al-qunut, dai bai kauna daga rahmar ubangiji irin yadda wannan mai tambayar yi. Kar ya zanto sa rai kadai, wannan kuma sai ya sa ka sakaci al-amnu min makarillah, sai ka dauka cewa ma'aikamar an shiga aljanna an gama. Sai dai ka dauki duka guda biyun, bainal khawfi war raja, wato kana jin tsoro kana sare, kana jin tsoro kana sare, kullum haka bayan Allah suke na gani. Idan ka samu kanka a halin cutar da kake tsammanin ba za ka tashi ba, to sai ka rinjayar da bangaren sare a bisa ga bangaren zato, a bisa ga bangaren tsoro. Idan kana cikin rashin lafiya kana ganin kaman ba za ka tashi ba. خوفي كن مثل طائر وخف من عذاب ورد من وسع رحمتي فمهض الرجاء امن ومهض مخاف اياس توسط تنجو من قبح طفلتي. هكذا سي وبين الرجاء والخوف كن مثل طائر كذنتو تكانن جن صورو دا ساري كما تصنصو تكانن فكا فكان سبدا بيو fuffuken dama da fuffuken hagu, sai an samu tawazun, sai an samu balansin tsakanin su, sannan tsuntsu zai iya tashi. In ɗaya ya fi ɗaya nauyi, tsuntsu zai iya tashi. In ɗaya yana da lafiya da ɗaya kuma yana da gyambo ko miki ko kurji, tsuntsu zai iya tashi. Dole sai an samu tawazu. Wa bainar raja wal khawfi kum mithla ta'irin wa khaf min azabin, ji tsoron azabar ubangiji, warju min wus'i rahmati, sare daga yalwan rahmatsa. فمهض الرجاء امن تنصر ساري, تو wannan ya zama amnu min makarillah. Allah ya fa aminu makarillah wala yamunu makarillah illa al-qawmul khasir. فمهض الرجاء امن ومهض مخافه اياس, tsabar tsoro kadai wanda ba sa rai, shi kuma iyas ne, dai bai kauna ne. La tai asu min rauhillah, innahu la yai asu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Tawassat so ake ka zama a tsakiya, tanzu min qubhi khislati, sai ka samu kubuta daga mummunar aqida, daga mummunar dabi'a, saboda jin tsoro kadai muni ne, jin kuma sa rai kadai muni ne, amma tsaka tsakiya ka kubuta daga dukkan sauran. إلى طرف قصد الأمور ذميم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. كركو متكو إذا مكرن تامسو كرتون قرآن سيتي إن تند غدو غدن سكي سكي باترد كومون كو يمس سناء الدرس تامدو غرود كيبا سيس حد تي قرآن سلوسنا ربو تواسنا شنية واسنا كو ما غنين فلنجيني ما غنين واسيشي يكسن شبا أساومتاني نغريبا دولة نيكسن شي غا إلمان الديني غدو غرود كي to sai ta wannan baka dama sai ka fada gaskiya duk yadda kake so dan abincinka bai ratayi a hannun wani mutum guda ɗaya ba ballan tana ce zai fushi da kai ka rasa kana takakken inci ne ka fada gaskiya duk inda ta zo to dole sai an hada waɗannan guda biyun kuma ba ilimi kadai ba tarbiyya shine ruhin al'amari abinda nake nufi haka waɗansu za su ɗauki yaransu su kai makarantar boko din kuma su kai su makarantar islamiyya amma ba ruwan shi da yaran me suke ya sa dare ba an je an kai su makaranta an dauko su an dawo da su gida an kai su da yamma islamiyya sun dawo ko sun je makarantar allo sun dawo baya tambayar me yake karantowa a dukkan makarantun baya tsayawa kuma ya ga da kanshi salloli guda biyar din nan a yi ne suna yi tun da an ce ka umarce su sallah tun suna yin shekara bakwai yanzu nake da ta tambaye shi wannan yaron shekara sa nawa dansa ne bai san ko shekara sa nawa ni ba sani ba ko takwas ne ko tara ne to ta yi za ka fara umarsa da sallah dan Allah idan yanzu to ne shi ne halinka idan da asuba ne ka je ka tashe su suna da wayo ku fara tafiya masallaci ta ne maza ne mata ne duka ya kasance akwai tarbiyyar da ka ba su aiki ne da kanka idan ba ka da amana ce aka baka ba wai kawai zama za ka yi haka ba da aka baka mankudan kudi ai tsayawa kai ga sakatarori daga sama har kasa wannan ya rubuta kaza wannan ya rubuta kaza a sawa computer kaza a yi menene ka tabbatar kaza ya shiga account kaza a banki kaza kaza ya shiga kaza din kana ka kare kudin kasi ne talwanta to yara kuma sai dai ka ba su to ka ba su riga shikenan a yau yanzu ka tsaya ma ka ba su tarbiyyan ya ko kare a waje za su gabu da abokanai wanda yake ba na gari ba za su bude television su kalli program wanda yake fada da abin da kai kake son yayin ka su rayuwa kai za ka bude satellite a rinka nuna munanan al'amura na batsa baki a environment ɗinka baki a addininka baki a al'adarka duk waɗannan abokanan faɗanka ne yau su suna so su tarbiyyanci ƴaƴanka akan wata hanya kai kuma kana son wata hanya daban kuma kana barci baka damu ba to saboda haka ilimi kadai ba zai wadatar ba sai da tarbiyya tarbiyya kuma sai ka jawo yaranka a jika sai kana addini tare da su zaka je makaranta zaka je sauraron karatu sauraron hadisi sauraron qur'ani matukar yaro ya kai shekara 10 zuwa wani abu zai iya fahimtar al'amura tun daga shekara 7 malaman da suke tafiya mazaunin ilimin hadisi da yara yaro kan shekara 7 sai a tuhu da shi zuwa zonan da shi ko masallatin annabi sai aka ce idan an zo sahu manya a gaba sai kuma wa sai yara sai kuma wa sai mata mu ko yanzu mazan ne kadai ba yaran ba matan duk a masallaci mazan ma ba duka suka zo ba in yaro zo mata da kamar tsawa ya fita waje da wasan da komai haka zai har zai zo ya fahimta wa in ya yi wasa ba wai bulala za ka zo kamar tsawa ba sai ka kira su ka ce kai masallaci ba a wasa ga abin da ake ga abin da ake ga abin da ake gobe da ya ji wani ya yi in kana kallon su sai zai kira wani ce kai jiya fa an ce masallaci ba a wasa ka ba shi zarafi saboda shi gurgurdan hankalin sai yana ganin ba laifi yayi ba kai ne zaka koya masa wannan amma ali annabi yana zuwa masallaci da Hassan da Husaini suna yara kanana annabi ya je masallaci da Zainab tana yarinya karama ya dauke ta yi sallah da ita idan ya ce Allahu akbar sai rike ta aka faɗa haka idan ya zo ruku'i sai ya aje ta a yi ruku'i a yi sujada in ya dago zai tafi raka'a ta biyu sai sake daukan kayan sai sungume sai